Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana akan mitoci 16 da 21 da 25. Masu sauraron mu jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma tashar mu ta Voice Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alfa Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 21 ga watan Disambar shekarar 2017. Ibrahim Jermaine tare da Mahmud Lalo daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To, a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa muryar Amurka ta kammala nuna hotunan bidiyon ayyukan ta'addancin 'yan kungiyar Boko Haram a yankunan jihohin Arewa maso gabashin Najeriya. Kome masu ruwa da tsaki kan harkokin yada labarai da tsaro ke cewa
sannan kuma akwai abin da aka ce madarata na terrorism. Wanda aiki nake na gurin da 'yan ta'adda abin mataki kuma ya arewa, wanda dan Sokoto ne, wanda dan birnin Kaduna, wanda kuma dan Zamfara ne. Amma ku suna kallo ana cin zarhi ana kisan ƴaƴan dan Umu ya arewa kuma sun kai prison na arewa.
Sai kuma jamhuriyar Nijar, inda rahotanni ke cewa an gudanar da jerin gwanan nuna adawa da tsarin kasafin kuɗin shekarar 2018 a biranen da magaran da talabiri, ko da shike jama'a ba su karɓi kiran rufe shaguna da kasuwannin da aka yi musu ba.
Kuma Yamai lalle ɗaya ce daga cikin jihohin ƙasar Nijar, ko kowa bai karɓa ɗari bisa ɗari ba waɗanda suka hito, waɗanda suka tsaure cimabu, waɗanda suka zama. Muna fatan dai Allah ya taimaka mu.
Akwai mu da shirin sai bango ya tsage, amma duk kafin nan sai a gyara zama a ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Yayin da babban zuwan majalisar ɗinkin duniya ke shirin yin taro na gaggawa a yau Alhamis domin yin dubi kan wata matsaya da za ta yi watsi da ayyana Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila da Amurka ta yi, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kwatanta majalisar ɗinkin duniya a matsayin gida mai cike da ƙarairayi. Ƙasar Isra'ila san bata amince da wannan kaɗa ƙuri'a da za a yi ba, domin Kudus babban birnin Isra'ila ne. Za mu ci gaba da yin gine-gine, kuma ofisoshin jakadanci tare da jagorancin Amurka za su koma birnin, in ji Netanyahu. A farkon watan nan ne shugaban Amurka Donald Trump ya karkata akalar tsarin yadda Amurkan take kallon wannan takaddama ta birnin Kudus, inda ya ayyana Kudus ɗin a matsayin babban birnin Isra'ila, ya kuma fara shirye-shiryen mayar da ofisoshin jakadancin Amurka zuwa birnin. A ranar Litinin, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi yunkurin ɗaukan wata matsaya tare da nuna takaici kan matsayar ta Amurka. 14 daga cikin mambobin kwamitin 15 sun amince da yin watsi da matsayar, amma Amurka ta yi amfani da ƙarfinta na gashin kanta ta hau kujerar naƙi wajen amincewa da matsayarta. Shugaba Trump da jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley sun fitar da wani gargaɗi gabanin wannan kaɗa ƙuri'a da za a yi a yau ga ƙasashen da ke karɓar miliyoyin kuɗaɗe na tallafi daga Amurka, sannan kuma su ƙi mara musu baya.
Aƙalla mutane 20 ne suka rasa rayukansu bayan da wata gobara ta tashi a wasu gidaje da ke ɗauke da wani wurin motsa jiki a birnin Jiangxi da ke ƙasar Koriya ta Kudu. Hukumar kashe gobara ta ƙasar ta ce akasarin waɗanda suka mutu suna cikin wurin wankan gasa jiki ne da ake kira sauna a Turanci. Wutar kuma ta fara ne daga wata mota, sannan ta mamaye ginin mai benaye 8, inda mutane da dama suka makale. Wani kakakin hukumar kashe gobara ya ce wutar ta haifar da hayaki mai cike da guba, lamarin da ya sa aka kasa kwashe mutane da dama. Sai dai birnin Jiangxi yana ɗauke ne da tsaunuka da koguna da ke kwarara, yana kuma da tazarar tafiyar kilomita 118 daga Seoul, babban birnin ƙasar ta Koriya ta Kudu.
Jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin Yemen ya nuna matuƙar damuwarsa a yau Alhamis kan yadda ake ƙara samun tashin hankali a Yemen, amma kuma ya yi maraba da alƙawarin da dakarun da Saudiya ke jagoranta suka yi na cewa za su bari a kai kayan agaji a wani muhimmin yanki. A ranar Talata, Ismail Old Sheikh Ahmed ya yi Allah wade da harin makami mai linzami da 'yan tawayen Houthi suka kai a kan Saudiya, yana mai cewa harin zai iya wargaza shirin zaman lafiya da aka shimfiɗa a ƙasar ta Yemen. Bayan da 'yan tawayen suka harba makamin a kan wani filin tashin jirage da ke birnin Riyadh a watan Nuwamba, ƙasar ta Saudiya ta girke wani shinge a sama da kan teku a Yemen na tsawon wasu makonni, tana mai cewa ɗaukan wannan mataki ya zama dole domin a daƙile safaran makamai daga ake yi. Amma duk da harin na watan Nuwamba, a jiya Laraba, dakarun haɗin gwiwa da Saudiya ke jagoranta sun ce za su bar sashi jirgin ruwa ta Hudaydah a buɗe har na tsawon kwanaki 30 domin a samu damar aikawa da kayayyakin abinci da sauran kayan agaji.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a birnin Melbourne da ke kasar Australia sun ce mutumin nan da aka tsare wanda ya yi wa mutane 19 rauni da gangan bayan da ya afka kan mutanen da ke tafiya a gefen hanya da motarsa ba shi da wata alaka da wata kungiyar ƴan ta'adda. Makaddashin kwamishinan ƴan sandar jihar Victoria Shane Patton ya faɗa wa manema labarai a yau Alhamis cewa mutumin da ake zargi mai shekaru 32 ɗan Australia ne amma asalinsa daga Afghanistan yake. Ya ƙara da cewa mutumin yana da tarihin yin amfani da miyagun ƙwayoyi da kuma matsalar taɓin hankali. Wani ɗan sanda ne da ya tashi daga aiki ya tsare mutumin bayan da ya afka da motarsa kan jama'a a wani wuri da ake tsayar da motoci. Mukaddashin ƴan sandan ya kuma ƙara da cewa an kama wani ɗan shekaru 24 da aka ga yana ɗaukar hoton bidiyo a wayar salula. An kuma tsanci wuƙaƙe a cikin jakar mutumin na biyu wanda lamari ya faru ne a wata babbar hanya da ke cikin birnin Melbourne yayin da masu tafiya gefen hanya suke sayen Kirsimeti. Labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu fara rahoton namu daga Najeriya inda muryar Amurka ta kammala nuna hotunan bidiyo akan ayyukan ta'addanci da ƴan kungiyar Boko Haram a yankin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya ke aikatawa, lamarin da ya jawo musayar ayoyi daban daga jama'a. Daga Sokoto ga Murtala Faruk Sani yana da ƙarin bayani.
An nuna hoton bidiyon ne da ke bayyana ayyukan ta'addanci na kungiyar Boko Haram a yankin Arewa maso gabashin Najeriya a kusan birane 15 na Najeriya. Farawa da babban birnin tarayya Abuja, aka kuma karkare a gusawo babban birnin jihar Zamfara da kuma biranen Maradi da Yamai a jamhuriyar Niger. Masu ruwa da tsakiya shanin watsa labarai da tsaro sun kalli hoton bidiyon wanda gidan rediyon muryar Amurka ya shirya tare da daukar nauyin nunawa. Wasu cike da tausayi, wasu suna alhini, yayin da wasu ma suke nadamar abubuwan da suka haddasa iftila'in.
Mun ga matsaloli kuma mun ga abubuwan ban tausayi da kuka da hawaye, wasu waɗanga abubuwan kila mun jawo su domin tun lokacin da suna harko-harko maimakon a ɗauki matakai, sai aka ga kamar matsalolin ba masu kai ga irin yadda suka kai ba ne. Ana iya cewa ila daga Northeast kusan Zamfara ita ce ta biyu inda irin waɗannan tashin hankali ke faruwa.
Me yasa rikicin kawai a ƙasar Borno yake Northeast? Me yasa wannan bangare ne kawai? Ni wai magana dajin Sambisa da sauransu ne duk bai zama wata matsala ba, saboda ai dajin Sambisa yana da iyaka, sannan akwai jami'an tsaro a wannan bangare. Shi me yasa Borno ne kawai? Duk in mun karbi wannan fim din duk bare-bare ne, wasu ko Hausa ba sa ji.
To sai dai kuma hoton bidiyon ya janyo ra'ayoyi da shawarwari mabambanta musamman tsakanin waɗanda suka kalle shi.
Lokacin da mutum wata na sama akwai security advisor, sannan kuma akwai abin da aka ce director na terrorism, wani aiki ne ke na kula da ƴan ta'adda. Abin mataki kuma ya arewa, wanga dan Sokoto ne, wanga dan birnin Kaduna, wanga kuma dan Zamfara ne. Amma kun suna kallo ana cin zarhi ana kisan ƴan umu ƴan arewa, kuma sun kai zanzu sun kai prison na arewa saboda dai wasu bukatun nasu.
Abin nan akwai wata manufa ciki ne, manufa kuma wani bangare ake so a ragaza.
To shin ina mafita? Wannan ce tambayar karshe da faifan bidiyon yayi ga makallatansa.
Ƙara mai da ƙaimi wajen harakar kawar da fatara, talauci da ya yi kanta a cikin mutane. Sannan uwaye ya kamata su ƙara kula da irin mutanen da suke ganin yaransu suna bi.
A yi ƙoƙari a samar da aikin yi kuma a yaƙi jahilci. In mutum na da aikin yi, shi na da ilimi, gaskiya yana da waya waɗa irin waɗanda abubuwa. Gehen nan musamman ma Maiduguri suna da jahilci kwarai, to yana ganin da cewa shi yasa an kai unhwani da wannan.
Jama'a da dama musamman waɗanda aka nuna wa bidiyon sun jinjina wa muryar Amurka akan ɗaukar ɗawainiyar shirya faifan bidiyon, wanda suka ce ya share fage ga gwamnatocin ƙasashen da lamarin ya shafa na sanin makamar warware zarin wannan matsala da kuma magance aukuwar makamanciyarta a nan gaba. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Akai da Murtala Faruk Sanyina. Bari mu ƙetara jamhuriyar Niger inda rahotanni ke cewa an gudanar da jerin gwanon nuna adawa da tsarin kasafin kuɗin shekarar 2018 a biranen da Magaran da Tataberi. bayanai na nuna cewa jama'a ba su karbi kiran rufe shaguna da kasuwanni kamar yadda kungiyoyin fafutuka suka buƙaci su yi ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aika muna da ƙarin bayani.
Majiyar 'yan jarida da na tuntuɓa ta wayar telefon ta bayyana min cewa ɗimbin jama'a ne a ƙarƙashin jagorancin kungiyoyin fararen hula suka fito kan titunan birnin Tilaberi a yau Alhamis da safe domin nuna rashin amincewarsu da tsarin kasafin shekarar da ke shirin kamawa saboda yadda suke masa kallon mai kunshe da wasu sabbin harajin da ka iya jefa talakawa cikin halin kuncin rayuwa. A birnin Zandar kuwa ɗaruruwan mutane ne suka cincirindo a ɗazu da hantsi don zuwa fadar gwamnan jiha inda suka damƙa masa takardar nuna adawa da wannan tsarin kasafi. Saɓanin yadda abin ya wakana a waɗannan birane, a nan Yamai hukumomi sun haramta gudanar da wannan jerin gwano na ranar 21 ga watan Disamba. Mafari kenan da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a suka ɗage zuwa Jibi Asabar, amma kuma suka buƙaci mazaunan Yamai su yi yajin aiki na gama gari a tsawon wunin yau Alhamis. Sai dai a zagayen da muka gudanar a manyan titunan birnin, mun lura da cewa wasu daga cikin kasuwanni sun buɗe yayin da shaguna da dama ke rufe, sannan cinkoson motocin haya ya ja da baya sosai, abinda ke nufin kiran ya karɓu rabi da rabi. To koya ƙungiyoyin fafutukar da suka buƙaci mazaunan Yawai su ƙauracewa harkoki a yau ke kallon wannan al'amari? Ga Nasar Sa'idu na kungiyar MPCR.
Ba a iya samun kowa 100% mai muna cewa alhamdulillahi, mu nazarin da zamu yi ba nazarin ga mai wani gaba da nazarin ƙasa ne gaba da, don saboda hakan ne ba mu da fargaba, sai dai mu tuma mutane goja saboda nayi imani yau in aka sa aka yi rasfana kakkafin ƙasa gaba da wa'anda suka karɓa wannan kiran, sai dai mu ce alhamdulillahi. Kuma Yamai lalle ɗaya ce daga cikin jahohin ƙasar Nijar, ko kowa bai karɓa 100% ba, wa'anda suka hito, wa'anda suka tsaurace mabu, wa'anda suka zama, muna fatan dai Allah ya taimaka mu.
Shugaban ƙungiyar 'yan kasuwa Ibrahim Garba na ganin rashin isar da sako zuwa ga 'yan kasuwa a kan lokaci ne ya janyo wannan koma bayan gwagwarmaya.
Dama kira biyu ne an kai, na farko an kace marshi za a yi, Oka'u an hana marshi lokacin nan a yi girmar don ko mutane marshi sun kafa ƙarfi bisa ga dashi an kai sensibilizan mutane. Yanzu bisa ga harkar girmar a ladan nominati shekaran jiya ne in kun gane sun kira mutane nan sun kace babu maganar marshi girmar za a yi. Yaushe ne ake da damar gaya ma mutane an canza wannan ra'ayi cikin kwana guda mutane su gane an canza shi? Shi awon ga dalili da kun ka gani, amma alhamdulillah mu abinda muke so ɗan ƙasa su gani mu ya hishahuwa ɗan kasuwa. Yau in kattahi MPO ɗan kasuwa ne, in kattahi Duan ɗan kasuwa ne, duk inda ake biyan haraji kashi 90 duka ɗan kasuwa ne.
Na tuntubi kakakin gwamnatin Nijar Asumana Malam Isa ta waya don jin matsayin gwamnatin akan wannan sha'ani, amma bai daga wayar ba. Kungiyoyin da ke Allah wadai da wannan sabuwar dokar haraji sun bayyana shirin fitowa akan titunan Yamai a ranar Asabar 23 ga watan da muke ciki. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sule Mummuni Barma, bari mu koma Najeriya inda yayin da ake haramar shiga bukukuwan Kirsimeti da na sabo shekara, yanzu haka wata matsala da ke ciwa 'yan ƙasar tuwa ƙwarya ita ce ƙarancin man fetur, yayin da ɓangare guda kuma 'yan bumburutu wato black market ke cin karansu ba babbaka. Daga Yola ga rahoton da Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana.
Yayin da ma ake harama bukukuwan Kirsimeti da na sabon shekara, yanzu haka wata matsalar da 'yan ƙasar ma ke fama da ita ce tabbatun ƙarancin mai, yayin da a ɓangare guda 'yan bumburutu wato 'yan black market ke cin karinsu babu babbaka. Kawai yanzu dai masu ababen hawa kan shafe awanni a layukan mai, kamar yadda na tara a wani gidan mai mallakar NNPC.
Wahalar mai din ne dan uwa, muna neman mai gashi. A yan black market da muke saya 150 yanzu sun kara kuɗi 280. Shi ne muka ce to gara ka sayi mai 200 mutane nawa mutum nawa za ka je ka ɗauka fasinja? Gara mu bata lokacin in Allah ya taimaka muka samu a nan ɗin gobe sai mu ibi fasinja.
Sunana Garba Muhammad. To mai din ne kowane lokaci irin wannan shekara muna samun matsalar tsadar mai, kuma ba za mu iya gane mai problem din ba. Kowane shekara haka muke shan wahala, kuma da zaran Disamba ya zo ya wuce Christmas ya kare shikenan, kuma komai ya je normal.
To sai dai ko da alamun yayin da na gwamnati ke saidawa akwai wasu gidajen mai da ke wuce makaɗi da rawa, kamar yadda wannan direban ya tabbatar.
Sunana Alhaji Hussein Bakar. su dai ba mu san me yake faruwa ba. Yawancin gidajen mai ka suna da mai, ba su son sayarwa ne. Muna gurin masu gidajen mai ne kai ba wai rashin mai din bane kawai. Yawancin dai suna da ji sun rufe sun fi sayarwa. Neman dukiya ne, wasu suna boya da dare suna sayarwa, suna sayar ma yan bulan market. Ina barin lolita 180 a wani wuri ma 190 na hanyar gire nan dazu gidiya da safi 190.
Sautari akan zargi dilalaman Peter masu zaman kansu na Ifman da ma masu da kuma mai NATO da cewa suke boye man domin cin kazamar riba musamman a wannan lokaci, zargin da shugabannin kungiyar biyu ma ke musantawa. Alhaji Abdul Malik Bello shine ma mataimakin shugaban kungiyar NATO a shiyar Yola, wanda kuma kusa ne ma kungiyar Ifman, yace rashin sani ne yake sa ake musu wannan zargi.
Maganan karancin mai da ake da shi ko kuma rashin mai bai shafi wanda yake dauko mai ba, domin shi sai ya samu kayan zai dauko. Shi memba na NATO shi mai mota ne, sannan kuma mai hidiman mai kuma shi kuma marketer ne na independent marketer ko kuma major marketer. Saboda mu ne masu zirga-zirgar wannan man fetur da kuma at the same time dilalen wannan man fetur, babban dalilin da ya sa ake da wannan matsala na wahalan mai dai a takaice shi ne babu manne a ƙasa. Domin ƙasar nan a kowane rana abinda muke konsumi yana kai lita miliyan 35.
Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Amurka, daga Yola a Najeriya.
Shugaban ƙasa ka taimaka da Rasulullahi.
Da Allah da Rasulullahi.
A ɓangaren.
To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen sanarwa da Amurka a birnin Washington DC, yanzu abubuwan muna cewa karfe 10:16 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron Sai Bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau shugaban kwamitin yada labarai na Majalisar Wakilan Najeriya Abdulrazak Nandas zai yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili. Idan kuna biye da mu a makon jiya, yana bada amsa akan dakatar da dan majalisa Abdul Mumini. To amma sai na lura da cewa bai fahimci tambayar da aka masa ba, a saboda haka sai na ce da shi. Baka fahimci tambayar shi bane. Yace wa'annan kwanaki din da aka dakatar da shi Dulmumini daga aiki din, kaga baya majalisa balle mu zaben shi abin da ya kamata. To wai ko majalisa kun yi la'akari da wannan, ko kuma akwai wani mataki da kuka dauka na ganin cewa su ma mazaben nasu ba su waki inda suka zabe shi din basu dandana ba dan wannan mataki, ko ba tambayar ka ba kenan?
Abunda ɗazu ni ma na yi bayani, nace in an zabe ka daga mazabanka, in ka zo Abuja ka zo majalisa taraya, ka zama ɗan majalisa ne wanda za ka yi aiki ko zuwa hina. Duk da cewa an zabo ni daga ganye da da Tungumawa Bello wannan Adamawa, dole ne in yi abunda duk Najeriya za su amfana har da mazaban Abdul Mumini ma a ciki. Amma akwai wani abun da tsakanin Abdul Mumini da shi da ƴan mazabansa, wannan Abdul Mumini ne wannan tsakaninsa da ƴan mazabansa. Ma'ana kamar yanzu akwai abun da aka kawo cewa akwai constituency project da dazu muke magana, shi Abdul Mumini ne ya san wannan abun da ya samu wancan waje. Duk lokacin da aka ya kare wannan nafin da ya dawo, in ya kare zai ci gaba da aikinsa. Don haka mun san cewa mazaban Abdul Mumini mazaba ne a Najeriya take. Baya da za a bari, in akwai abin da za a yi musu dole a yi musu. Don wannan haka yake, wannan na san da wannan.
To Malam Rabi ya gamshe, ya ansar tashi, ta gamshe ka ko kuwa?
Hajiya ba ta gamsar ba. Abin da yake tambaya shi ne, su yan mazaba kasance an dakatar da dan majalisarsu, a yanzu mai majalisa ta yi wa mazaba tasa. Domin ka ga cewar su ma wannan abin bai shafe shi ba, domin ya ce kowane dan majalisa ana fitan masa da wani abu da zai yi a majalisa. To shi ba su majalisa ta tarayya sun yi duba da wannan al'ari da tun da baya nan su ke nan, su mazaɓa su ma an dakatar da su ne, babu su a cikin wannan tsarin kamar wanda ake yi, wanda ake ba ƴan majalisa haƙƙi su yi kasancewa dan majalisa, ko kuma a'a su majalisa sun yi la'akari da cewa tun da dan majalisa su baya nan, kuma akwai kudurorin da ya tura wanda ba mamaki mazaɓarsa suna da buƙata, to za a yi masa wannan abubuwan dan ba a cikin majalisa, ko kuma a'a yanda ya dakata su ma aikin sun dakata, shi ne tambayar.
To Malam Abdulrazak, yanzu ka fahimci tambayar shi?
na farce tambayan sa maganan barin ba da ba iri kamar maganan kudurori in ka kawo kuduri daga majalisa ka kawo an karanta na daya na biyu ya fita hannunka ma ya zama na committee ya in an kai ta lokacin wannan majalisa committee ne za ta zanna kai duk lokacin da aka dawo ba wai sai kai kana nan ba za a iya a bada ansa akan wannan don ba ya zama naka ne kawai don kuduri in ka kawo
Malam
na Najeriya ne.
Malam Abdulrazak, ina ganin Malam Rabiu abin da yake nufi. Wa'annan kwanaki da aka tsaye da shi dan majalisar nasu, kaga baya zuwa majalisa, saboda haka duk abin da ya faru a cikin wa'annan kwanakin baya ciki kenan, saboda haka shine yake cewa to duk wa'annan kwanaki din da aka dakatar da shi din baya zuwa majalisa duk abin da ya faru baya ciki din su ma mazaban su ma suna dandanawa ina jin tambaya ka kenan ko Malam Rabiu
yawa shine hajiya
ka fahimta ko Malam
Abdullahi to ai tun da zuwa je ko ne ba ku fahimce ni ba na yarda cewa in an dakatar da Abdul Mumini akwai yana ba wanda zai mai da gurbin sa amma abin da nake so mu sani duk ayyukokin da ake yi a majalisa a lokacin da baya nan ai lokacin da yake nan din akwai abubuwan da aka kama a kasafin kuɗi wanda gwamnati tace ayi a mazaban sa har yanzu suna nan ko gwamnati za ta yi aiki akai ba wadin baya nan za ya bun ba ai akwai wayannan har yanzu suna nan ba kore su ba ba su da lafiya za ce ya za yi da su ne
eh to ai
yana nan ba kore shi ba da rashin lafiyar sa
to ai dan
amma akwai abubuwan da dama gwamnati ta kawo a mazaban nan ayi shi to yana cikin kasafin kudi ba aikin gwamnati ba ta haka kare menene muka sa a kasafin kudi a daidai wannan za a je ayi a wannan mazaban to in tana nan gwamnati za ta ci gaba da aiki da wayannan abubuwan ba dole ne kuma a ci gaba da yi don akwai ministry da take kula da ita akwai sauransu don haka aikin sa nan ko duk lokacin da ya gama serving sentence nashi ya dawo zai ci gaba da ayyukan sa
to Malam Rabiu yanzu ka fahimta yanzu ya an samu ka tambaya
ai hajiya har yanzu bai gane tambayar bane ba yace ana ba wa ƴan majalisa wasu dan abubuwa na consequence project wanda dabi yace za su zo su yi irin ƴan burtsatsai haka da sauransu irin wannan kananan abubuwa wanda ciyamomi na loka gamban kasancewa yanda Najeriya suke ciki babu kuɗi ba za su yi aiwatarwa shi dan majalisa yana da damar da zai iya aiwatar da wannan abubuwa irin wannan aikace-aikacen nake tambaya shikenan su ma majalisa al'ummar da suka tura Abdul Mumini sun yi asarar wannan aikace-aikacen ko kuma majalisa ta yi wani tunani akan wannan akan wannan matsaloli nasu shine tambayar kawai
akwai ansa da
ba shi simple answer kuwa nake mishi in an kawo ko kamar yanzu an kawo consensus project din an sa a cikin kasafin kuɗi wannan yanzu in an sa a cikin ba yanzu ba dan majalisa yake yin aikin ba ma'aikatan ministry da ya shi yasa abun a ciki su za su yi tallai shi a jarida yan gongila su zo su dauka za su je su yi shi ai ba wai mu majalisa ne muke je mu yi ba in yayi wannan abun tunda dama yana cikin kasafin kuɗi ina ya saka yana so rijiyar burtsatsai a ministry na ruwa ko a border development za in abun ya shiga duk lokacin da mutanen ministry din suke so su ba da kungilan aiki da ai nashi din ma a ciki za su yi kallon shi a ba dan kungila ke je yayi aikin wannan haka take yanzu kuma a 2017 ba fara ma wannan din ba
to yanzu kwanakin da aka dakatar da shi din nan ba wani abu sabo da aka yi
ba wani abu sabo ai dama in mutum kan ya dakatar da shi kan don gobe karka da dakatar da kai in an kawo ka mutanen ka sun zabe ka ka zo kai musu aiki ya kamata ka midda aikin din ka midda hankali ga aikin da ya kawo ka don kana sa a dakatar da kai din don shi yasa mazaban ka za su tabbatar cewa mun aiki wane da fahimtar mu zai mana aiki kare tabbatar cewa mu samu matsala don haka yi aikin sa yanzu mu dan majalisa in ka ga illan da wannan abun ya kawo abun da ya kawo ka majalisa shine ka zo ka yi aiki din ka tabbatar mutanen ka ba su cutu ba ka tabbatar cewa abun da aka kawo ka so daga sama su ma sun samu amma in an ka kawo in ka zo majalisa za ka yi wani abun daban ba abun da ya kawo ka ba dole majalisa da lantarki ta kai wannan tsakanin ƴan mazaban da kuma wanda suka aike shi gobe saboda mataki za su yi da wannan dan majalisa shine abun da na fahimta
Malam Abdulrazak Nandan shugaban kwamitin yada labarai na majalisar wakilai muna gode maka da ka samu dama ka zo wannan filin kai kokarin ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu mun gode zai ma Malam Rabiu wanda ka taimaka ka dauki wannan shirin mun gode
ma'aikatar albarkacin ruwa ta tarayyar Najeriya ba ita ke da hakki ba da ruwan sha ga jama'a ba wannan yadda kullun tsarin mulki ya bayar ya nauyi ne da yara kai akan wuyan yohin gwamnati da kuma karan hukumar
ministan albarkatun ruwa kenan injiniya Suleiman Hussein Adamu kuma filin sai bango ya tsage ya ga ya toshe a makon gobe idan Allah ya kai mu domin yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku a halin yanzu kuwa Jummai Ali ke fatan Allah ya sa kasance cikin koshin lafiya da kuma wadata
to madalla Jummai Ali kenan da shirin sai bango ya tsage yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta email
Sakon farko yace a gaskiya mu ma talakawan Najeriya san ba mu ji dadin rashin halartar shugaban kasa Muhammadu Buhari taron kungiyar kasashen musulmi da aka yi akan matsayar shugaban kasar Amurka Donald Trump akan ayyana birnin Kudus a matsayin shalkwatar Isra'ila ganin yadda Najeriya tana cikin wannan kungiyar daga Commerce Salim Abubakar Imam Jingir da Balan Vice sai kuma sakon hadin gwiwa suka ce assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku ba mu dama mu kira ga gwamnatin jihar Ekiti Peter Ayodele Fayoshi da ya kama ta yi sani ba a sa siyasa harkan tsaron kasa domin sai kasa tana zaune lafiya ake samun damar yin siyasa don haka ya canza matsayarsa sako daga Aminu Adamu Malam Maduri da Tanimu Inuwa Zangon Buji Ahmadu Manaja yace muryar Amurka ku bani dama na yi kira da babban murya ga shugaban kasa Muhammadu Buhari cewa ya kamata ya dauki matakin ba sani ba sabo akan wannan matsala na man fetur kai yadda wasu ke cin karansu ba babbaka saboda wannan matsala na karewa ne akan talaka sai kuma sako na gaba yace kai cho da irin wannan tsadar rayuwa da talakan kasa ta Najeriya ke fuskanta na rashin bunƙasar ababen ci gaban rayuwa wai abincin da talakan zai ci so uku a rana ya nemi gagararsa balantana ga tufar da zai sa izuwa ga mahalli haba attajirai da masu rike da madafan iko anya kuwa ganin yadda kuka yi buris da koke-koken al'umma daga Sanugule sako na gaba daga Jamila da Fati da Khadija Abubakar Sadiq Bilal suka ce VOA don Allah ku faɗa wa gwamnatocin kasashen mu cewa ya kamata su dauki kokwarin mataki wurin baiwa kristoci kariya ga bikin Christmas dake gabatowa kamar yadda suka baiwa musulmi kariya a yayin gudanar da bikin sallah domin haka ne kawai zai sa a kauce wa aukuwar irin abin da ya auku a babban cocin kasar Pakistan sakon karshe daga Muhammad Ahmad Usman yace muna yin tar da Allah wadai da kudirin da kasar Amurka a karkashin shugaba Donald Trump da ya maida birnin Kudus shalkwatar kasar Isra'ila.
To a gaida Hafsat mai na da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu kammala shirin namu ga Muhammad Lado da takaitattun labarai.
To yayin da babban zauren majalisar ɗinkin duniya ke shirin yin wani taro na gaggawa a yau Alhamis domin kada ƙuri'a kan wata matsaya da Amurka ta ɗauka cewa Kudus shine babban birnin Isra'ila. Prime Minister Isra'ilin Benjamin Netanyahu ya kwatanta majalisar a matsayin gida mai cike da ƙarerayi. Kasar Isra'ila san bata amince da wannan kada ƙuri'a da za a yi ba, domin Kudus babban birnin Isra'ila ne, za mu ci gaba da yin gine-gine kuma ofisoshin jakadanci tare da jagorancin Amurka za su koma birnin, inji Netanyahu. A farkon watan nan ne shugaban Amurka Donald Trump ya karkata akalar tsarin yadda Amurka take kallon wannan takaddama ta birnin Kudus, inda ya ayyana shi birnin a matsayin babban birnin na Isra'ila. Ya kuma fara shirye-shiryen mayar da ofishin jakadancin Amurkan zuwa birnin. Akalla mutane 20 ne suka rasa rayukansu bayan da wata gobara ta tashi a wasu gidaje da ke dauke da wani wurin motsa jiki a birnin Jeju da ke kasar Koriya ta Kudu. Hukumar kashe gobara a kasar ta ce mafi akasarin waɗanda suka mutu suna cikin wurin gwankan gasa jiki ne da ake kira sona a Turance. Wutar kuma ta faro ne daga wata mota sannan ta mamaye ginin wato mai bene 8 inda mutane da dama suka makale.
Masu sauraro nan zamu dasa aya sai kuma can anjima da dare in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalu da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada da bada umarni da injiniya mu ne Rob McLean. Ibrahim Jarmai ke cewa a huta lafiya a dakaci shirin yau da gobe.